354. To shi ma yayi nashi littafin sunan shi da ya bashi at-taqasim wal anwa, at-taqasim wal anwa, wannan shine sunan da ya ba wa littafin. Amma daga baya ya shahara da sahihu ibn hibban, wato littafi na hadisai sahihai wallafar ibn hibban. Wannan littafi asalin sa yadda mai shi ya rubuta yanzu kusan ya bacci, sai dai akwai wani malami da ya taba wato rattaba shi, ya sake masa zubi, ya sake masa tsari wajen zuba hadisan ciki. Saboda shi yadda Ibn Hibban ya zuba hadisan ciki, gaskiya yana da wahala in ba mutum ya haddace shi ba ya iya gano hadisi yana ina kai tsaye. Ya yi shi da irin wani salo da ba a taba yin wani littafi a kan irin wannan salo ba, mai wahala. Dan sai ka ma san hadisi idan ya zo mai ya kunsa, bayan kasa abin da ya kunsa, kuma in umarni ne, umarni na mustahabbi ne ko na wajabci ne, sannan za ka iya gane a wani babi za ka same shi. To kaga wannan abu ne mai wahala. To shi yasa sai aka samu wani malami sunan shi Ibn Balban, sai ya sake wato tsara littafin, ya sake masa tartibi, ya yi shi akan babi-babi, kamar yadda littattafan da suka gabace shi suke akan babi-babi, maimakon ya yi shi akan abin da ya shafi umarni da hani da wajabci da waye, sai ya mai da shi kan babi-babi. To sai ya sa masa suna al-ihsan bi taqribi sahih ibn hibban. To wannan littafin al-ihsan din shi yana nan gaba daya, yana nan a hannun ɗaliban ilimi, suna bincike a cikinsa, ya kai 12, yana nan ana karanta shi har gobe. To don haka idan aka ɗauko hadisi daga cikin wannan littafi, akan ce Ibn Hibban ya ruwaito shi kamar yadda yake cikin littafin al-ihsan. An gane ko? To wannan littafi shi ne zai zo martaba ta hudu bayan sahih ibn Khuzaima, sai kuma sahih Ibn Hibban al-Majri yake ga Ibn Khuzaimata. Ibn Hibban al-Majri yake ga Ibn Khuzaima kamar yadda Muslim yake al-Majri ga al-Imam al-Bukhari. Ina fatan an gane. Waɗannan malamai guda biyu, Ibn Khuzaima da Ibn Hibban, al-Busti din da aka faɗa nisba ce zuwa garinsu, sunansa Bust cikin Sijistan ne, Sijistan kuma a cikin Afghanistan, yankin Afghanistan a yanzu. Sauraka al-Busti din sunan garinsu ne ake jingina shi da shi, kamar ka ce Al-Kanawi. To waɗannan littafai guda biyu, duk da cewa waɗanda suka rubuta su sun yi ƙoƙarin saje sun tattara hadisai ne sahihai, sai dai basu kama martabar sahihai ne ba, basu ma kama martabar Muslim ba, sai dai su biyo bayan shi, saboda su an samu ɗan sassauci a cikin lamarinsu, sun haɗa hadisi sahihi da hadisi hasan, domin su ba sa ware hadisi sahihi, ba kuma sa bambanci tsakanin sahihi da hasan, duk suna ɗaukan su a matsayin sahihi. Akwai wannan, sannan kuma an samu sakaci wajen ruwayar hadisan wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba. Akwai waɗanda ake cewa al-majahil, duk mutumin da yake ba a san hakikanin halinsa ba, ta fuskar adalci ko ta fuskar kiyaye ilimi, malamin hadisi na kiran shi majhulul hal. Ko da an san akwai mutumin, amma kuma ba wani malami da ya ba da shaida a kansa ta cewa wannan amintacce ne ta fuskar ilimi ko ta fuskar addini, ba a samu wannan shaidar ba, to malamai suna cewa wannan mutum majhul ne, wato majhulul hal ne. A wani yaren kuma su ce da shi al-mastur, wato wanda aka rufawa asiri, ba a fallasa shi ba, don watakila da an fallasa ka ji cewa maganar ba mai daɗi ba ce. To irin wannan ma malamai ba sa karɓar hadisinsa haka kai tsaye, sai idan an samu wasu ruwayoyi sun ma hadisinsa shaida, haka kawai ba za a karɓi hadisinsa da ba a san kowaye ba. Yana ƙarƙashin faɗar Allah, an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum ladimi. Kaga da rashin sani kaje ka karbi hadisin da ba ingantacce ba kai aiki da shi ka wayi gari kuma kana nadama idan kaje cewa ai aikin na aikin kada kake tai bisa jahilci kake yin sa ba bisa ilimi ba. To da haka malaman hadisi ba sa karbar ruwayar majhulul hal sai idan ruwayar nan ta samu shaidu ta samu goyen baya daga wasu ruwayoyi sannan su karba. Al-aslu abinda yake ka'ida a ilimin hadisi shine kamar yanda Abdurrahman yake fara Abdurrahman ibn Mahdi ko kuma Yazid ibn Harun yake cewa al-asali a ilimin hadisi shine amuna da zato ba a kyautata zato ba. Mun san cewa ake in kaga mutum ka kyautata masa zato. To su a gurin a ilimin hadisi a ka'ida shine kamuna da zato. Kada ka ga wani yana yawan salloli, yana qiyamul layli, yana yawan azumi, siyamu Daud, yana zama a masallaci, yana yawan karatun Qur'ani, yana tafiya kansa a sunkuye, kaza ci cewa ai wannan tunda dai yana da takawa haka da tsoron Allah, to ya kamata duk abin da ya faɗa na ilimi kawai a yadda, saboda an ga alamar tsoron Allah tare da shi. Ilimin hadisi ba a yin wannan. Yana cewa khaslatani la yanbaghi fihi ma husnu dhanni alhadith wal qada, abubuwa biyu kyautata zato ba sa dacewa a ciki, da ilimin hadisi da kuma alƙalanci. Yanzu da aka kawo alƙali wanda ake tuhuma da yayi laifi, haka nan kawai alƙali ba zai dubi fuskar sa ba, yace kai ga alamun tsoron Allah a fuskar bawan Allah nan, haka kawai ku laƙa masa ta kai tashi ka tafi. Alƙali ba zai wannan ba. Alkali dole sai ya yi bincike ya tabbatar da cewa ya yi sata ko bai yi ba, amma kawai dan ya gan shi da alamun tsoron Allah tare da shi ko ya ga an bar shi gefe guda yana ta tasbihi, yace kai wannan mai tasbihi ya za a yi a ce ya yi sata. To haka nan shi ma ilimin hadisi ba a sakin jiki, dole sai an yi bincike. Shi yasa wata rana Imam Malik ya rubuta a cikin irin wannan. Akwai wani da ake kira Abdul Karim ibn Abil Mukhariq, mutumin Basra ne, ya zo Madina. To da ya zo ya bakunci masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya lizimce shi wajen yawan sallah da tasbihi kulli, yana tahun gaba, yana nafilfilu, yana karatun Qur'ani. Imam Malik ya ga alamun tsoron Allah tare da shi, sai ya je gaban shi ya saurari wasu hadisai a gurinsa. Daga baya sai ya gane ashe duk abin da yake sauraro ba daidai yake gaya masa ba. Shi ne ake cewa a Malik, yadda aka san ka da tsantseni da bin abu kike da kike, aka yi haka ka abin nan. Sai ya ce zarrani bi buka'ihi wa kasratu julusi fil masjid, yadda naga yana yawan koke-koke na tsoron Allah da zamansa a masallaci, shi ya ruɗe ni. Shi kaga su malaman hadisi ba sa yadda da irin wannan. To abinda aka samu na sakaci daga wajen Ibn Khuzaima da Ibn Hibban shi ne irin waɗannan suna karɓar hadisansu, domin shi Ibn Hibban ma abinda yake cewa duk mutumin da ba a san an soke shi ba, to kawai adali ne mu a gurinmu. Duk inda ba mu san wani malami ya taɓa sukansa ba, to ko ba mu samu yabo ba a kansa, to mu a gurinmu adali ne, tunda ai al'adlu diddul jarhi, a adalci shi ne kishiyar suka. To tunda ba a soke shi ba adali ne, to wannan logic din ya yi amfani da shi, to sai ya zama da ya yi sakaci wajen karɓar hadisan waɗanda aka sifanta su da cewa majahil ne, wanda al'aslu a tare da ɗan adam, abin da ke asali tare da ɗan adam shi ne al-zulmu wal-jahlu. Haka Allah ya nuna asali tare da ɗan adam shi ne al-zulmu wal-jahlu. Ubangiji yana cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وبغيده صفنت متن da cewa zaluman ne jahulan, gurgudan abinda zai samu na takawa da imani da tsoron Allah, gurgudan yadda zai nisanci zalunci, haka nan gurgudan abinda zai samu na sanin Allah da sanin shari'ar sa da hukunce-hukuncen sa, gurgudan yadda zai nisanci jahilci. Saboda haka da a ce za a bar mutane haka kawai babu shari'a, babu doka, babu wanda za su sanar da su Allah, to sai kaga cewa kusan kowa ma sai yayi zalunci. شيخ المتنبي يكي سوى الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم تزالج لبيئة تمت رايك تمتاني إنك ذمي كامي هنن سباء ذالج تأقوي دليلي قلت أوران الله قوكما أوران قومنتي أما دي حكا كوي بعض أوران الله وبعض أوران قومنتي فتو قوبة ذالج كوابا يا ذالج نقصد شيكو يا إنسا قوما تسكونا أبو ليدا دبام to da haka kaga ashe al-aslu kamar da ibnu taymiya yake fada a cikin fatawansa cewa al-aslu fil insan az-zulm wal jahl saboda wannan ayar to duk wannan shi ibnu hibban ya kawo da kai daga kansu haka nan malamin sa ibnu khuzaima ya kawo da kai to wannan ta sa littafansu martaba su ta yiwo kasa bata kai martabar littafin muslim ba duk da cewa shi ibnu hibban ya fi ibn khuzaima sassauci wato ya fi sassauci sama da malaminsa wani lokaci yakan dan taka birki akan wasu hadisan amma shi ya bude kofar da fadi sosai to amma ala ayi halin tunda har sun yi yunkurin su tara sahihi ne kawai shi yasa sai suka shigo wannan layin an gane ko shi yasa suka shigo layin litattafan da aka ware saboda hadisai sahihai har yanzu din zaka samu hadisai sahihai din su suka fi yawa kiri ana samun wadanda malamai suka ja da su akan basu inganta ba saboda sun gina su akan waccan ka'idar wacce aka gina ta akan sassauci akwai irin wadannan malamai suna yin bayani amma dai mafi tari ko galibi daga cikin hadisan nasu sun samu kai ga gaci wato sun tabbata an gane ko sannan yace thummal hakima sannan na biyar shine hakim shine littafin al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullah al-hakim an-naysaburi littafin abu abdullah al-hakim abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn al-bayya an-naysaburi shi ma mutumin naysabur ne naysabur kamar da muka fada shine garin su imam muslim din to shi ma littafin sa kamar yadda muka yi bayani a wani majalisi da ya gabata cewa zindiƙai a zamanin sa sun rika yayata maganar cewa ai hadisan da suka inganta su ne kawai wanda suke cikin Bukhari da Muslim in banda su to duk wani hadisi ma bai inganta ba to wannan ta sa shi Abu Abdullah an-Naysaburi al-Hakim an-Naysaburi ya gabara ya ƙaryata wannan magana ta hanyar ya rubuta littafin al-mustadrak ya kawo hadisan da suka inganta kuma Bukhari da Muslim basu rawaito su ba saboda haka shi ma sai ya shiga cikin jerin wato gwanan littattafai da aka rubuta na hadisai sahihai kadai amma su yi shi yake ce maka wa kan bihi tasahulun hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad wa kan bihi tasahul wato yana da sassauci da gafala sosai da yawan gaske shi hakim kenan hatta warada fihi manakiru wa mawdu'un yurad har aka samu hadisai masu rauni kwarai da gaske sune manakir hadisi munkar shine hadisi mai rauni kwarai da gaske mawdu'un da kuma wanda yake hadisi baragurbi na ƙarya hadisi baragurbi na ƙarya yurad wanda ake watsi da shi wato saboda sakacin al-hakim da gafala da aka same shi da ita har ma ya rubuta hadisan da suke masu rauni ne kwarai da gaske da ba waɗanda ba su inganta ba na ƙarya ne a cikin littafinsa duk da cewa yunkurin da ya yi a cikin littafin shi ne ya tattara hadisai sahihai kaɗai amma an samu sakaci mai yawa wasu malamai suka ce abinda yasa aka samu sakaci har wasu hadisai ba ingantattu ba suka samu hanyar shiga cikin littafin sa saboda su ya rubuta musu wannan littafin wato kofi na farko na littafin domin ya sake bin shi ya sake tace shi ya rairaye ya gyara sai Allah ya karɓi ransa kafin yayin wannan aiki shi yasa Ibn Hajar yake cewa da na duba kusan juz'i karshen juz'i na biyu wato mujalladi hudu ne yace a ƙarshen na biyu na ga kamar wurin da aka rubuta cewa nan imla'in hakim ya dakata, wato kamar bayan ya rubuta littafin ya rika zama yana yi wa almajiransa kuma imla'i suna rubutawa, to wajen imla'in yana dan tacewa, shi yasa sai ya kasance a farko-farkon littafin an samu wato an samu karancin wannan sakaci din. To aka ce inda wannan gurin da yake da sakaci, wato yake da karancin sakaci, shi ne iya gurin da ya sake yin vita. Kusa idan mutum zai rubuta littafi a karan farko kawai komai ya samu kawai tattarawa yake, kamar da suke cewa kamish sun mafattish, ka tara ka tara sanin daga baya ka zo kana bi kana rerewa kaɗan-kaɗan-kaɗan ka ga wannan bai dace ba, ka cire wannan bai dace ba har ka samu littafin ya daidaita ya tsaya da ƙafafuwansa. To yayi wannan takmishi ɗin bai taftishin ba, to kuma sai Allah ya karɓi ransa. To shi yasa sai ka ga a wasu littafansa ya kawo wasu mutane ya ce da su wato hadisansu ba masu kyau ba ne, amma kuma ya fitar da hadisan nasu a cikin Mustadrak. Kaga akwai baki biyu a nan, akwai a cikin littafinsa Al-Madkhal ila al-Iklil ko Al-Madkhal ila al-Sahih, ya kawo sunan mutane da ya ce waɗannan ba mutanen da ake karɓar hadisansu ba ne, ya ce saboda ya yi bincike ya gano suna da rauni ƙwarai da gaske, wasunsu ma maƙaryata ne, ce kuma ba wai ya yi dogaro ba ne da maganar wani, a bincike ne ya yi shi da kansa ya gane haka. Daga ciki akwai Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al-Madani, sai gashi kuma a cikin Mustadrak ya kawo hadisin tawassulin Adam da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne mashhuri da zaka ji ana yawan fadarsa musamman a gurin wato yan bid'a da suke kokarin tabbatar da harkar tawassuli, sai lokacin da annabi Adam ya ci itaciyar aljanna bayan Allah ta'ala ya zarge shi da cewa me yasa ya ci, da ya fito sai ya yi tawassuli da sunan annabi, Allah ya yafe masa cewa dan mai wannan suna Muhammadu ka yafe mu, Allah ya ce aya kai ka san shi alhalin ban halicce shi ba, sai ya ce to ai na ga ka gwama sunanka da nashi a jikin kafafun al'arshi, wanda duk mutumin da kai haka da sunansa babu shakka yana da matsayi a gurinka, sai wai Allah sai ya ce da shi eh haka ne, ba dan shi ba zan halicce ka ba. To wannan hadisi al-Hakim ya kawo shi a cikin Mustadrak, sai ya ce hadisin ne haza hadisin sahihul isnad, hadisi ne isnadinsa sahihi, sai ya ce wa huwa awwalu hadisin kharrajtuhu li Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam fi kitabi haza, shine hadisin farko na Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da na fitar da shi a wannan littafin nawa. Ya manta ya ce wannan mutum ne da yake ruwaito hadisai na ƙarya daga babansa Zaid ibn Aslam, yake cewa kuma shi ne abin tuhuma ba babansa ba, babansa amintaccen malami ne Zaid ibn Aslam, to dan yana ruwayar hadisai daga babansa. Hakim ya ce rawa an abihi ko yarwi an abihi a haditha mawdu'a wal hamlu fiha alai, yana ruwaito hadisai baragurbi daga babansa kuma shi ne ake tuhuma shi dan, kuma anan ya ce mana isnadin hadisinsa sahihi, kaga ba zai yi taɓa yiwuwa ba, shi da kansa ya faɗi laifin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, ko wannan magana ita ce maganar da malamai suka yi don sun raunana shi, a mafi ƙarancin maganar da aka faɗa a kansa shi ne mai rauni ne, hadisinsa mai rauni ne, ko da ba a kai shi ga tuhumarsa da ƙarya ba, duk da akwai wanda sun tuhume shi da ƙarya ɗin kamar shi Hakim ɗin. To amma ka kawo hadisin rawi wanda yake da'ifi kuma ka ce hadisi ne sahihi, kaga anan akwai tasahuli, akwai gafala. To irin waɗannan hadisai sun yi ta bayyana a cikin littafin Hakim, wanda hatta sa Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi ya fito ya yi masa wato cin dunduniya a wasu hadisai da yawa, ya yadda da wasu kuma ya yi bayanin ba su inganta ba, shine ta'kibin ikhtisarin Al-Mustadrak da Zahabi yayi. to a ra'ayi halin akwai hadisai sahihai a ciki, akwai kuma waɗanda ba sahihai ba da dama daga cikin shi wannan littafi. To shine dan shi Suyuti yake tuna maka wannan cewa kam bihi tasahulun hatta warad fihi manakir wa mawdu'un yurat, dan kada ka jiya ce ka nemi hadisai sahiha a cikin littafin ka dauka kuma duk wani hadisi a cikin littafin sa sahihi ne, a'a, ka sani akwai an samu sakaci daga fala mai yawa a cikin littafin, amma duk da haka akwai hadisai waɗanda suke sahihai ne, akwai kuma hadisai na ƙarya wanda za su kai wajen ɗari ma a ciki, wanda duk mawdu'ai ne. To shine nan idan shine da yake kawo hukuncin da Ibn Salah yayi, wani malamin hadisi wanda shine asalin ma wanda suke waƙe littafin sa. To idan hakim ya rawaito hadisi shi kadai, wani bai rawaito wannan hadisi ba, za mu ce hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba ne. To shine dan sai ya kawo hukuncin da Ibn Salah ya bayar, sai ya ce Ibn Salah qala ma tafarrada fa hasanun illa li da'fin farduda jariyan alamtina an yusahhaha fi asrina kama ilayhi janaha. Ibn Salah yake cewa ma tafarrada, Ibn Salah Abu Amr Uthman Ibn Salah Ash-Shahrzuri yake cewa ma tafarrada, abinda al-hakim shi kadai ne ya rawaito, wani bai rawaito hadisi irin wannan ba. Sai ce fa hasanu, to wannan hadisi ka bar shi a matsayin hasan, illa li da'fin, sai in an gano mai rauni ne, farduda, to ka jefar da shi. Farduda wannan alif din ba ta itlaq ba ce, alif ce badal ce min nunin mukhaffafa, ay fardudan, saboda waka aka yi ibdalin nunin mukhaffafa din da alif, illa li da'fin farduda ay fardudan, maza kai watsi da shi in ka gano yana da rauni. Me yasa Ibn Salah bai ce a ce sahihi bane? Ya kamata ya ce in dai ba mai rauni bane to sahihi ne, sai ya bar shi a matakin hasan. To shine Suyuti sai ya gaya mana dalilin da yasa Ibn Salah yayi wannan hukunci. Jariyan alamtina an yusahhaha fi asrina kama ilayhi janaha, ya gudanar da wannan hukunci ne akan ra'ayinsa na ba za a inganta hadisi ba a wannan zamanin namu, kama ilaihi janaha, kamar yadda ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi. Wato Ibn Salah da akwai wani ra'ayi da ake jingina masa, ya ce babu wani wanda ya isa ya inganta hadisi, sai dai ya dogara da maganganun waɗanda suka gabata, in sun inganta shi kenan, in ba su inganta ba to ya za a yi, ce in ba su inganta ba shi kenan hasan ne. To ban san ya za a yi a istihadi hadisi ya zama hasan ba tare da an yi bincike ba, kuma shi ma hadisi ya zama hasan aiwa hukunci ne, ya za a yi kama da hukunci har kawai da ka, in wani ya zo ce to shi kuma sahihi yake so a ce, ya za ka yi da shi? Kai da ka ce hasan na yi hujjar ka baka faɗa ba, don haka ba za ka neme shi shi ma in ya ce sahihi ba ne ba da hujja. In wani ya ce a'a ni ina ga kawai a watsar da hadisin, in dai ba a samu hukuncin wani malami akan hadisin ba to a jefar da shi, ba yadda za ka yi da shi, saboda kai ma baka kawo hujja akan ra'ayinka ba. Duk da cewa wasu malamai suna cewa shi kansa wannan ra'ayi da ake jingina wa Ibn Salah ba a fahimce shi ba, ba wai haka yake nufi ba yadda ake faɗa na cewa ya ce ka a inganta hadisi. Abinda Ibn Salah yake nunawa, maganarsa take nunawa shine ba a dogaro da isnadi a zamaninsa, shi ya rayu a cikin karni na 7, a zamaninsa a ce za a bi mazajen isnadi daga kan mai littafi na zamaninsa, don ya yi misali da al-ajza wal-mashaykhat, waɗanda yawanci malamai suka rubuta su domin su faɗi isnadinsu zuwa ga malamansu har su kawo wasu hadisai. Yace to saboda yawancin mazajen da suke a zamaninmu zuwa wancan zamani, duk mutane ne yawancinsu ma ba a san ko su waye ba, to ta yaya zaka ka dogara da waɗannan mazajen wajen ka inganta hadisi ko ba zaka inganta ba? To ashe kaga yana magana ne akan isnadin da yazo na zamanin sa, kamar yanzu da a yanzu a ce ga wani nan yana jan hadisi da isnadi, ina ruwa mu da isnadin sa, in dai ba isnadin mai littafi na asali ba. Wato kamar misali a ce zan yi muku ruwayar Bukhari, amma tun daga kan malami na zan yi ta karanto muku, malami na ya ce shi kuma wani ya ce har in je kan Bukhari, sannan daga nan in dora. Kun ga waɗannan malaman da zan zana har zuwa kan Bukhari, ba ku da buƙatar su, saboda littafin Bukhari din yana nan a hannun kowa. Ga isnadin Bukhari din, saboda haka me ya amfanin nawa isnadin? Ba shi da wani amfani. Da a ce babu littafin Bukhari din ne sai a nemi isnadina, amma tunda da littafin Bukhari isnadina bai da amfani. To wannan shine abin da Ibn Salah yake nufi, ba wai yana nufin ka a inganta hadisi ba. To amma da yawa wasu daga wasu sun masa wannan fahimta, amma kuma suka yi masa cha, dan duk malaman da suka karanta suka fahimci magana sa ba wanda ya goyi bayan sa. Haka aka ce ai shi ma kansa ya yi ijtihadi, ya ce wasu hadisi hasan ne, kamar hadisin kullu amrin zibalillahi yabda'u fi bihamdillahi fa huwa aqta ko fa huwa abtar, ya ce hasan ne. Suka ce to ina ya samu wannan? Ya yi ijtihadi shi ma, ya karya ka'idar sa. Sannan akwai wasu malamai a zamanin sa da bayan zamanin sa, irin su Al-Munziri, wanda su ma sun saha hadisai, sun da'afa hadisai, saboda haka magana tashi ba wanda ya waiwaye ta, ba wanda ya aiki da ita. To shine nan Suyuɗi yake cewa dalilin da yasa Ibn Salah yace duk hadisan da Al-Hakim Abu Abdullah ya ruwaito ya kadaita da ruwayar sa, to wannan za a ce da shi hasan, sai dai in an samu wani rauni a kansa to sai a jefar. Yace ya gina shi ne akan wannan ra'ayi. Sai yace wa ghayruhu jawwazahu wa huwa al-abar, amma wani Ibn Salah ya halatta a inganta hadisi ko a raunana shi in ya cancanci ingantawar ko raunanawar. Wani Ibn Salah ya yi haka, kamar Imam Nawawi, kamar waɗanda suka biyo wato zamanin sa, ko wanda ma suka rigashe shi, kamar irin su Ibn Abul Hasan Ibn Al-Qattan mai bayan al-wahm wal iham, wanda ya rigayi Ibn Salah, kamar irin su Al-Hafiz Ziyauddin Al-Maqdisi mai littafin Al-Mukhtara, wanda shi ma ya rigayi Ibn Salah, kamar irin su Al-Hafiz Sharafuddin Ad-Dimyati wanda zamani ɗaya suka yi da Ibn Salah, da kuma Taqiyuddin Sibki wanda suka zo bayan Ibn Salah, su Ibn Taymiyyah, su Zahabi da sauransu. Saboda haka magana tashi dai bata samu karbuwa ba. Yace wa ghayruhu jawwazahu wa huwa al-abar, wani Ibn Salah ya halatta a inganta hadisi in ya cancanci a inganta shi. Wa huwa al-abar, wannan magana ita ce tafi kyau. Wannan magana ta biyu in ji Suyuɗi ita ce mai kyau. Fahkum huna bima lahu addan nazar, don haka anan kayi hukunci da abinda bincike ya kai gare shi. Wato kayi hukunci da abinda ka gano ta hanyar bincike, ta hanyar ilimi. Wato idan kaga hadisi a cikin mustadrak na Hakim, to kayi bincike, don abinda binciken ka ya baka shikenan kayi hukunci da shi. In hadisin ingantacce ne ka inganta shi, in hadisi ne hasan ka ce hasan ne, in hadisi ne dha'ifi ka ce dha'ifi ne, in hadisi ne na ƙarya bara gurbi ka ce na ƙarya ne bara gurbi. Wannan shine abin da yake daidai da malamai suka tafi a kansa. To sai ya dawo kan magana akan Busti. Shine Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti, wanda muka ce yayi sassauci, yayi sakaci shi ma a wajen sharadin sa. A sharadin da yake karbar hadisi akwai sassauci akwai sakaci, don ya rika karbar hadisan mutanen da suke majahil. Wato wanda ba a yi hukunci akan adalcinsu ba ko akan iliminsu ba. To shine sai Suyuɗi yake ba shi kariya, wato yake kare shi daga wannan zargi da aka yi masa. Sai ya ce masahalal bustiyu fi kitabihi bal shartuhu khaffa wa qad waffa bihi, wato al-busti bai yi sakaci ba a littafinsa, bai yi sassauci ba a littafinsa, bal abinda dai ya faru shartuhu khaffa, ya sanya sharadi ne mai wato sako-sako wanda ba shi da nauyi sosai. Wa qad waffa bihi, kuma ya cika da ya cika sharadinsa. Wannan uzuri ne ya bashi? ko mu ce wannan uzurin da ya bashi zai samu karbuwa abin da yake cewa Ibn Hibban a daina cewa yayi sakaci ba sakaci yayi ba sharadin sa ne ya zama bashi da nauyi ba mai karfi sosai ba sako sako amma kuma ya cika sharadin sa ya ruwaito hadisan waɗannan mutanen tunda ya ce zai karbi hadisan su kuma ya karbi hadisan su me yayi a ciki na sakaci to maganar ba ana yin ta bane akan ya cika sharadi ko bai cika sharadi ba ko ba magana muke yi akan ya cika sharadin sa ko bai cika ba maganar da ake cewa sharadin sa yayi sassauci a ciki yayi sakaci a sharadin muke magana ba a cika sharadin ba kaga shi uzurin da ya kawo masa uzuri ne wajen cika sharadi ba wajen sharadin ba ya yadda cewa sharadin sa khaffa to wannan khaffa din ita ce muke magana akan ta dan me aka same ta an gane ko sauraka wannan ba uzuri bane karama wato an giza mai kan turwaye sannan sai ya ce wastakhraju ala sahihain bi an yarwi ahadith kitabin haythu an la min tariq man ilayhi amada mujtami'an fi shaykhihi fasa'ida aran sai zo magana akan hanya ta uku wacce zaka iya samun hadisi sahihai bayan ya kawo hanya ta farko idan wani malami masanin ilimin hadisi yace hadisi kaza sahihi ne hanya ta farko hanya ta biyu ka duba wani littafi da aka ware aka sannafa shi aka rubuta shi dan tattara hadisi sahihai kawai kamar Ibn Khuzaimah da Sahih Ibn Hibban da Mustadrak da Hakim hanya ta uku sune al mustakhrajat akwai wani nau'i na rubutu da malamai na littafai da malamai suka yi a wancan lokaci ana kiran su al mustakhrajat sunan su kenan shi al mustakhraj hadisi littafin da ake kira al mustakhraj shine wani malami yazo ya samu wani littafi da aka rubuta da isnadi cikakke har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki wannan littafi sai ya yi riwayar hadisan da suke cikin wannan littafi da isnadin sa shi na kansa amma ba zai hade isnadin sa ba zai hadu daga kan shi mai littafin ba sai dai akan malamin mai littafin ko kuma malamin malamin sa wato isnadin sa ya ketare mai littafin ya hadu da malamin mai littafin ko malamin malamin mai littafin wannan wani salo ne na rubutu da suka yi amfani da shi kuma wanda yake nuna cewa wannan malami yana da ruwaya don haka in ya tashi hadisan sa yau Bukhari zai iya ruwaito maka su ba ta hanyar Bukhari ba yana da wani malami wanda yake sa'an Bukhari shi kuma ya ji daga malamin Bukhari saboda haka sai ya ruwaito hadisin ta hanyar wannan malamin shi kuma ta hanyar malamin Bukhari an gane ko wannan shi suke kira istikhraj saboda haka an yi wa littafin sahihani al-istikhraj an yi wa littafin sahih al-bukhari mustakhraj an yi wa littafin sahih muslim mustakhraj akwai littafin mustakhraj na abi nu'aym ala sahihaini akwai mustakhraj na al-barqani ala sahihaini akwai mustakhraj na isma'ili ala sahih al-bukhari akwai mustakhraj na abi awana ala sahih muslim wato duk waɗannan malamai sun zo sun dauki littafan sahih al-bukhari suka ruwaito hadisan cikin Bukhari kakaf amma ba ta kan Bukhari ba ta kan malamin Bukhari don haka ba za su wuce malamin Bukhari ba kuma sai idan ba su samu hanyar da za ta hada su da malamin Bukhari ba to sai su kara sama su ruwaice shi ta hanyar malamin Bukhari akwai wasu lokuta kadan da suka rasa isnadin da zai hada su da malamin Bukhari dole a bi ta kan Bukhari din a rasa isnadin da zai hada su da malamin Bukhari sai dai ya hada su da malamin da shi Bukharin kansa to a irin wannan hali a irin wannan yanayi dole sai su fitar da hadisin ta kan Bukhari din ko shi ta kan Muslim idan littafin Muslim ne aka yi wa istikhrajin akwai littafin suna nan mustakhraj abi awana yana nan sunan shi kenan mustakhraj na abi awana akwai mustakhraj na abi nu'aym shi ma yana nan ala sahihaini ala sahih al-bukhari wannan littafin suna nan su ma to shine ne yake so ya gaya maka cewa su ma waɗannan littafan za a iya samun hadisai sahihai a cikinsu, domin idan suka ruwaito hadisi ta hanyar malamin Bukhari to ana iya samun ƙarin wani lafazi ko wata jumla wacce babu ita a cikin Bukhari. Idan isnadin ya inganta har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wasallama har kuwa zuwa kan sahabi, to shikenan wannan ƙarin ba da aka samu ya inganta, kaga an samu wani hadisi ko wata jumla ta hadisi ƙari akan abin da yake cikin Bukhari ko Muslim. Wannan shine abin da yasa ya kawo wannan nau'i na littafi. Yace wastakhraju ala sahihain, sun yi istikhraji wato sun fitar da hadisan sahihain littattafai ingantattu guda biyu, bi an yarwi ahadith kitabin haythu an, shi istikhraji shine ya ruwaito hadisan wani littafi haythu an, an dinna an nace بالتشديد وتحيث ظهر المذكور من الأحاديث فإن حديثا سك بينا لا من طريق من إليه عمدا باتهنير وند ينفى با وتباتهنير بخاري با باتهنير مسلم با مجتمعا في شيخه فسائدا زي هاتني أكن شيخ بخاري كوكما سمد شيخ بخاري وتشيخ بخاري كو شيخ شيخ بخاري. Wannan shine suke cewa istikhraji, tarifin mustakhraje maka malami ya dau littafin mai littafi mai isnadi ya ruwaito hadisan cikin wannan littafi, ba zai bi ta kan mai littafin ba, sai dai ya bi ta kan malamin sa ko malamin malamin sa. Wannan shi suke kira al mustakhrajat. An gane ko? To shine yace fa rubbama tafawatat ma'nan wa fi lafzin kasiran, dan naji kamar mai karatarci kasirin lafzin kasiran ay ikhtilafan kasiran, fajitani bi an tudhi fa rubbama tafawatat ma'nan wa fi lafzin kasiran fajitani bi an tudhi. Yace a wasu lokuta litatafam mustakhrajat sukan samu shan bamban mai yawa, sukan samu shan bamban mai yawa ta fuskar ma'ana ko ta fuskar lafazi da littafin asali wanda aka yi wa istikhrajin. Wato in ka dau littafin Abu Awana wanda ya yi istikhrajin hadisin Muslim, wani lokaci in ka dau littafin hadisin da ya ruwaito na sahih Muslim ka na sahih Muslim ka duba shi a cikin sahih Muslim, za ka iya samun bambanci wajen lafazi ko wajen ma'ana. Ya ce wannan an samu da yawa tunda sun canza, yanzu ba ta kan Bukhari suka bi ba, ta kan malamin Bukhari ne, ta kan wani malami sai kuma malamin Bukhari, to a iya samun canjin lafazi, a iya samun canjin ma'ana, kuma wannan ta samu da yawa. To gargadin da ya yi shi ne fajitanib an tuzifi, kada ka je ka buɗe littafin Abu Awana ko ka buɗe littafin mustakhraj na Hakim abin mustakhraj na al-Isma'ili ko na Abi Nu'aym ko na al-Barqani Abubakar al-Barqani, ka dauko hadisi a ciki ganin cewa asalin hadisan da suke cikin waɗannan littafai a cikin sahihai ne suke, ka ce to wannan hadisin Bukhari ya ruwaito shi da wannan lafazin, yace ka guji haka tunda ana samun sabani. Kana iya zuwa ka dauko hadisi a cikin sahihu Abi Awana ka ce Muslim ya ruwaito shi, in aka je aka duba Muslim sai aga akwai sabani wajen lafazinsa ko wajen ma'anarsa, to kaga anan kayi abin da yake kuskure a ilimance. Shi yasa sai ya ce akwai akan samu sassabawa wajen lafazi da wajen ma'ana kasiran, ai ikhtilafan kasiran tsakanin as-sahihaini da al-mustakhrajat. Da haka fajtanib an tudhi, ka guji kakka jingina hadisin da zaka dauko a cikin su zuwa ga wancan na asali, kace tunda dai wadancan su ne kawai bari in ce ma Bukhari ne ya ruwaito, tunda daman dai ailin hadisan cikin Bukhari ne, ce ka guji wannan don ana samun sassabawa. An gane ko? Fajitani bi an tudhi ilayhi ma, ka guji ka jingina musu wannan hadisin zuwa gare su. Wa man aza arada bidhalika al-asla wa ma ajada, wanda duk ya jingina hadisin da ya dauko a cikin mustadrak na Hakim ko ya da abin afwani a cikin mustakhraj na Abu Abdullah na Abu Bakar al-Burqani ko al-mustakhraj na Abi Awana ya jingina wa Bukhari ko jingina wa Muslim yana nufin asalin hadisin yana ciki fa ma ajada wannan bai kyauta ba wato wani zai iya yin haka sai ya dauko hadisin a cikin mustakhraj na Abu Awana kuma an ce masa asalin hadisan nan suna cikin Muslim sai ce tunda asalin suna cikin Muslim bari kawai in ce Muslim ya rawaito to shine yace in kai haka baka kyauta ba wanda yayi haka bai kyauta ba wanda yana nuna maka irin tsantseni da malaman hadisi suke da shi koda za a samu sabanin lafazi a lafazi koda ma'ana za ta zama daidai idan aka samu sabanin lafazi to kada a kuskura a jingina wa mai littafin asali din wannan lafazin tunda ba shi ya kawo shi ba sai ka ce Abu Awana ya fitar da shi a cikin mustakhraj nashi wannan shine abin da zaka yi amma kada ka ce tunda dai akwai Muslim kuma shine asalin hadisan baraka in ce Muslim ne ya rawaito shi yasa ya ce wa man aza arada bizalika al-asla wanda duk ya jingina musu hadisin yana nufin asalin hadisin yana cikin su fa ba ajada wannan bai kyauta ba an gane ko Baihaqi a cikin littafin as-sunan yakan kawo hadisi na sahih al-bukhari amma da riwayar kansa da riwayar sa shi karshe yace rawahu al-bukhari a karshe wani lokaci kakan iya komawa ka samu bambanci ko ya kawo riwaya ta abu dawud ta abu dawud a karshe yace rawahu abu dawud ka koma ka samu bambanci saboda watakila nuskar da take da ita ba ita ce nuskar da yake amfani da ita ba watakila riwayar da kai amfani da kake da ita ba ruwayar da shi yake amfani da ita ba yanzu yawanci al-Imam al-Baihaqi al-Littafin sa yana amfani da ruwayar Ibn Dasa sunan Abi Dawud ruwayar Ibn Dasa ruwayar da muke karanta ita ce ruwayar Lu'lu'i to haka zaka iya ganin hadisi a cikin sunan al-Kubra na Baihaqi yace rawahu Abu Dawud ka duba Abu Dawud ka ga ba haka yake ba koma ba hadisin duka to inda zaka fada ku sai ka gane cewa ai shi da ya tashi ruwayar wannan hadisin ba ta hanyar Lu'lu'i ya rawaito shi ba ta hanyar Ibn Dasa ya rawaito shi don haka ruwayar ku da shi da tashi ta sha bambam don haka za a iya samun ƙari a cikin hadisansa kai da babu anaka to sai kuma ya ci gaba da kawo amfanin su littattafan mustakhrajat al-mustakhrajat dinnan suna da wani amfani wasu amfanunnuka daban-daban shine ya zazzano su kamar haka wahkum bi sihhatin lima yazidu fa huwa ma'a al-uluwi za yufidu وكثرة الطرق وتبين الذي أبهم أو أهمل أو سماع ذي تدليس نو مختلط وكل ما إنك جوان ننكار هو تك 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 وان حديث تو كشي صحيحيني وان ما جرى دولا أي ما تشرعي ذاك أي ما سه كنشي إذا إنجنشي إذا سلسلة سنة تا إنجنش دولين إذا سلسلة سنة ما تا إنجنش با تو يفعل an gane ko saboda masu mustakhrajat masu littafin mustakhrajat ba su sharɗanta inganci ba ba kamar masu asalin littafin ba mai asalin sahih bukhari ko muslim sun sharɗanta inganci amma shi mai istikhraji baya sharɗanta inganci saboda haka kaga ashe ba dukkan hadisi da zai zo da ƙari a cikinsa ba za ka yi masa hukunci da inganci sai idan ya cika sharaɗin hadisi sahihi wanda muka gabatar a baya an gane ko فهو مع العلو ذا يفيد ضد ينا فاد فائدر علوي واتو ضد cewa za a amfana da ulul isnadi ulul isnadi shine ka ruwaito hadisi da mazaje kadan ba masu yawa ba dukkan hadisin da zaka ruwaito shi da mazaje kadan to wannan isnadi ne ali kamar a cikin sahih al-bukhari akwai sulasiyat hadisan da tsakanin bukhari da manzo Allah ba su mutu uku ba kaga wannan shine a'la ma fi sahih akwai rubaiyat wanda mutum hudu ne tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga shi ma wannan isnadi ne ali in ka kwatanta shi da isnadin da sai an bi ta kan mutum shida ko bakwai kaga wannan yayi kasa da yawa yanzu hadisin da Bukhari zai ruwaito shi daga Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi daya daga Malik, biyu Abi Zinad an al-A'raj an Abi Huraira, mutum biyar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan isnadi ne ali, yana da abin, yana da tsawo in ka kwatanta shi da isnadin da zaka ga mutum shida. To wannan masu littafan mustakhrajat suna tsallake mai littafi, ba sa biyowa ta kansa dan isnadin su ya zama yana da uluwi. Wato da a ce misali Bukhari Abu Nu'aym ya rasu shekarar hijira 430, Bukhari kuma ya rasu shekarar hijira 256, Muslim 261. To da a ce Abu Nu'aym in yazo zai yi istikharajin hadisi, zai bi ta kan Bukhari ne, to wannan zai sa kusan sai ya samu wajen mutum hudu kafin ya kai kan Bukhari, daga kuma Bukhari a saba a yi sama, kaga sai kaga isnadin sai ya je wajen mutum goma, kaga ya yi kasa. To maimakon ya bi ta kan Bukhari ya ruwaci hadisin Abdurrazzaq As-Sana'ani, to sai ya kauce masa, sai ya biyo ta kan Tabarani. In ya bi ta kan Tabarani malamin sa ne, Tabarani yayi tsawon raini, saboda haka har irin su Abu Nu'aym suka riske shi. In ya bi ta kan Tabarani kuma yana da ruwaya daga Ad-Dabari, Ishaq ibn Yusuf Ad-Dabari, shi kuma Dabari yana da ruwaya daga Abdurrazzaq. Kaga mutum biyu ne kawai zai hada shi da Abdurrazzaq, maimakon ya bi ta kan Bukhari ya bi ta kan wajen mutum hudu, yanzu mutum biyu ne kawai za su hada shi, kaga ya samu ragin mutum biyu. To wannan shine uluwi. To masu mustakhrajat suna samun uluwul isnad, malaman hadisi suna son uluwul isnad, saboda wannan uluwi din yana wato duk sanda aka samu mutanen isnad, wato mazajen isnadi suka yi karanci, to wannan yana rage yiwuwar samun kurakurai. Duk sanda suka yi yawa, yiwuwar samun kurakurai tana kara yawa. Kaga labarin da mai shi ya gaya maka ba ɗaya ne da labarin da wani ne ya je daga mai shi ya gaya maka ba, ko kuma ana ƙara gaba labarin yana ƙara faɗi, wato haka rike sai ya rika budewa. Wani da ya so ya bada kwatanci na yadda labari yake ƙara, yana ƙara yaɗuwa, yana ƙara faɗaɗa, sai ya ce wanda na kusa da shi, kawo hannunka, sai ya ce kai ma buɗa shi, sai tinawa daidai da nawa ya buɗa, ya ce to juya ka ce na gabanka shi ma ya saita daidai kai, ya juya ya saita, ana tafiya kafin a zagayo hannun ya da haka, ana tafiya dai ya tashi. To ƙarshe sai ya ƙara ɗan buɗa na can gaba kafin a dawo kansa hannun ya yi haka, ce to haka labari yake, kafin yana fita yana ƙara faɗi, yana faɗi. To ana ƙara yawa kuma yiwuwar samun kuskure, ihtimalul khata yazid, amma duk sanda mazajen suka zama kaɗan, to ihtimalul khata kuma ya ƙillu. Wannan shi yasa suke san al-isnadul ali. Abu Zur'a ar-Razi ɗaya daga cikin manyan malamai, sa'annin imamul Bukhari ne, lokacin ya zo mutuwa yana kan shimfiɗar rashin lafiya ta ƙarshe, aka ce me kake sha'awa a yanzu halin nan da kake ciki, me kafi sha'awa? Sai ya ce albaitul ghali wal isnadul ali, gida mai tsada da isnadi kuma wanda yake ali, wanda yake mai uluwi, mai ɗaukaka sosai. To wannan yana nuna maka yadda suke kwaɗayin al-isnadul ali. To shi littafan mustakhrajat suna, ana samun wannan fa'ida ta uluwi, kuma ana samun fa'ida ta siha a yadda yake faɗa, wahkum bi sihhatin lima yazidu fahuwa ma'al uluwi, za ɗin nan tana koma ga siha ɗin tare da uluwi, hakanan yana amfanar da inganci, wa kasrati turuqi, hakanan yawaita hanyoyi. Idan Bukhari ya ruwaito shi ta wannan hanya, shi kuma mai mustakhraj zai iya ruwaito shi ta wata hanya daban, a haɗu can a shehin Bukhari, kaga an ƙara samun hadisin ya zama hanya biyu gare shi maimakon hanya ɗaya. An gane ko? Kaga an samu kasratu turuq kuma suna ƙarawa hadisi ƙarfi. Wannan yana daga cikin fawaid na mustakhrajat. Haka nan wa tabyin allazi ubhima, akwai wanda ake cewa mubham shine wanda aka kawo shi amma ba a faɗi sunan shi ba, kamar a ce an rajulin ko qala rajulun ko an imra'atin ko qalat imra'atun, kaga ba a faɗi kowaye ba. To wani lokaci ta hanyar masu mustakhrajat akan samu sunan mutumin, to kaga an samu wata fa'ida. Aw uhmila, ko kuma a bayyana muhmal. Al-muhmal shine wanda ba a nasarta shi ba, kawai a ce an Muhammad. Muhammad wa misali Bukhari yana da malamai Muhammad Muhammad da yawa. To idan Buhari ya ce haddathana Muhammad, sai aka zo ana ta tattaunawa wannan Muhammad ne, Muhammad ibn Sallam al-Bikandi, Muhammad ibn Yahya az-Zuhli, wani Muhammad yake nufi, Muhammad ibn Bashar Gundar, duk malaman sa ne Muhammad Muhammad Muhammad. Shi da ya ce haddathana Muhammad, to masu mustakhrajat wani lokaci in suka biyo ta kan malamin, inda za su biyo ta kan malamin sa, to sai su bayyana kowaye, sai ce Muhammad ibn Yahya. Kaga shikenan wancan takaddama da ake ta yi shikenan ta kare, an gane ko, shine uhmila. Saboda a ilmul isnad akwai al-mubham, shine wanda ba a faɗi malam yusamma, wanda ba a faɗi sunan shi ba. Al-muhmal ma lam yunsab, wanda ba a faɗi nasabarsa ba, ba ce wane dan wane ba, an gane ko. To yana daga cikin amfanin mustakhrajat, ana gano irin waɗannan. Aw sama'i zi tadlisin, ko kuma mutumin da yake mudallisi ne. Mudallis shine mutumin da zai ji hadisi da wasiɗa, hadisin malamin sa ne, amma bai ji daga malamin kai tsaye ba, ya ji ne daga wajen wani ɗalibi irinsa, ɗan uwansa, daga malamin sa kuma, da ya tashi bada hadisin sai ya cire abokin nashi, sai kawai ya ambaci sunan malamin sa kai tsaye, tunda ba kowa zai gane ba, an san shi daman malamin sa ne. Don haka dan ya ce wani ya ce ba za a fahimci cewa ba shi ya ji da kansa ba, an gane. Wannan tana faruwa misali idan a ɗalibi ya yi fashi bai zo majalisin malamin sa ba, ya yi tafiya ko rashin lafiya ko wani uzuri da ya hana shi zuwa makaranta, sai ya dawo kashe gari sai ya tambaye abokinsa, jiya wani hadisi aka yi muku, sai ya ce ai an ba mu hadisi kaza 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 kaza, sai ya rubuta. In ya rubuta maimakon ya ce daga gurin ɗalibin wannan ya ji, kaga ya yi kasa, to kawai sai ya share ɗalibin, sai kawai shi ma sai ya shiga faɗar malamin sa, ce an wane, kawai ya riƙa kai tsaye. Kaga kai da baka san me ya faru ba, ba za ka iya ganewa ba, tunda malamin sa ne daman, yana da ruwaya daga wajensa. To wannan shi ake kira tadlisi, malamai ba sa amince ba wannan, tunda anan ka cire mana wata wasiɗa, baka gaya mana kowa ce ce ba, bare mu yi bincike, ta yi ɗalibin nan da ya gaya maka ba wanda ake karɓa hadisinsa ba ne, to kuma ka ƙi gaya mana shi. To idan aka samu mutum ya yi wannan sau ɗaya, to duk sanda zai kawo wani lafazin da bai nuna cewa ya ji ne baki da baki, to ana dakatawa wannan hadisi, sai in an samu inda yake nuna cewa ya ji ɗin, shi ne tadlisi. To idan aka samu rawin da aka sifanta shi da cewa mudallis ne, ya ce kuma an, kaga an ba ta nuna ya ji, to akan yi kokonto. Idan masu mustakhrajat suka kawo ruwayar ta hanyar sa ya ce haddathana ko sami'tu, kaga shikenan ya bayyana cewa ya ji, kaga wancan kokonto ya kau kenan, shine aw sama'a zi tadlisi, ko sauraron wanda yake mai tadlisi ya bayyana ya ji hadisin. Aw mukhtalitin, ko mukhtaliti shine rawin da ya samu matsala a kwakwalwarsa, ya rika manta wasu abubuwa saboda shekaru, ya tsufa, haka ya fara samun dan rikicewa, haka wasu abubuwan da yake faɗa daidai ya zo yana yin shirme, ko kuma ya samu buguwa, ko wanda zai faɗo da kan dabbarsa, abin hawansa kansa ya bugu, sai ya samu rikicewar kwakwalwa, don haka sai ya rika faɗar abin da ba haka ya faru ba, yana tsammanin haka ne. Wani kuma wata musiba ce za ta same shi, ko wani nashi da yake ji da shi a ce har lokaci ɗaya kansa ya buga. To duk malamai sukan samu irin wannan wani lokaci. To idan suka yi ruwaya, akan duba ruwayar yaushe suka yi ta, sun yi ta ne kafin haka ta faru ko bayan haka ta faru. In kafin haka ta faru ne suka yi ruwayar, shi kenan a ce ai wannan almajirin ya zo ya saurari ilimin wannan malamin tun kafin matsalar ta samu malamin, shi kenan ruwayar ta za a karɓa. Wannan kuma wannan ya zo bayan matsalar ta samu, shi ya shigo gari ya saurari majalisi daga wannan malamin, to shi wannan ruwayar ta ba za a karɓa ba. Wani kuma a ce a'a ya ji daga farko daga baya ma ya ji, kaga wannan ruwaya ta fi ya rikita ruwaya ta gaba daya. To idan aka samu mukhtaliqi ya zo cikin isnadi, an kasa tantance yaushe ya bada hadisin nan, kafin ikhtilatin sa ne ko bayan ikhtilatin sa. To sai masu mustakhara suka rawaito hadisin ta hanyar wani almajirin sa da aka san cewa shi ya ji hadisan malamin nan ne kafin ikhtilati, kaga shikenan rikici ya ga abin nan, sai a fahimci cewa ai hadisin ya tabbata. Shine cewa kullu ma illa fi sahihi, duk abin da za a iya sukan wani hadisi a cikin littafin Bukhari ko Muslim, minhu salima, yana kubuta daga mustakhraj ne, wato mustakhraj yana kubuta daga wannan aibi sai ya kubutar da wancan ruwayar. An gane wannan yana daga cikin fawaid na mustakhrajat da suka fada, sun fadi wajen fa'idoji sun kai goma na sulit tattafan mustakhrajat. Mutumin da yake karanta shuruh musamman Fathul Bari na Ibn Hajar zai ga yadda ya rika amfani da mustakhraj na Ismaili da mustakhraj na Barqini wajen bayyana wasu ruwayoyi da ke cikin Bukhari, wato sun amfane shi kwarai da gaske wajen sharhin littafin Bukhari. Wasu ruwayoyin da suka zo ko a dunkule ko a ture ko a in ya zo cikin mustakhrajat sai ya samu kuma abin ya zo abu sai ce to ga abin da ake nufi dan Ismaili ya rawaito shi da kaza, za ka je yana cewa wa kharrajahu Ismaili kaza kaza, yana nufin daga littafin sa al-mustakhraj. Saboda haka littafin mustakhrajat suna da amfani kwarai da gaske. Sai kuma ya zo khatima a cikin bahasin da yake da alaka da hadisi sahihi, tunda yanzu kun ga a cikin hadisi sahihi muke magana, tarifin hadisi sahihi da kuma abubuwan da suka yi da alaka da hadisi sahihi. Sai ya ce da akhdhi matni min musannafin yajib ardun ala aslin wa iddatin nudib wa man li naqlin fil hadisi sharata riwayatan walau mujazan gullita. Idan za mu zo mu ɗauki hadisi a cikin Sahih Bukhari ko Sahih Muslim ko Jami'ut Tirmidhi ko Sunan Abi Dawud, haka kawai za mu buɗe littafi mu ɗauka, ko ku akwai ka'ida da malaman hadisi suka shimfiɗa, to shine ne yake magana. Ya ce li akhdhi matnin min musannafin yajib, domin riƙon ko ɗaukan wani matani na hadisi daga wani littafi wajibi ne ardun ala aslin, ka bijira wannan hadisin da zaka dauka ga asalin littafin, kaga haka yake. Wato idan zaka dau hadisi a Sahih Bukhari, to yana da kyau ka koma asalin littafin Bukhari din ka duba kaga haka hadisin yake ko ba haka yake ba. Wajibi ne in har kana son zaka yi hujja da wannan. A da can ba haka kawai za ka ɗau littafi ba ka kama karanta shi, musamman hadisi, bayan ka rubuta ka kufi shi, to sai ka je ka samu wani asali, wato wani asali na wannan littafin kofi wanda malamai suka yi wato muƙaranarsa, suka yi bitarsa a kan asalin littafin mai littafin, aka tabbatar da cewa asalin nan yadda yake din nan haka mai littafin ya rubuta kayansa, sai ka je kai ma ka yi bitan naka a kan wannan, sannan za ka zo ka karanta wa mutane. Ba haka kawai ka zo ka yi takwafa ba tare da ka koma ga asali ka yi muƙaranar abinda ka kwafo da wancan asali ba. Wannan tsari shi ne yanzu ake kira tsarin tahqiqin littafi, aka ce an ce littafi kaza an haƙƙaƙa shi. Tahqiqin littafi shi ne ka nemo nusakh, wato asalin kofi rubutun hannu na wannan littafin da kake so kai aiki a kansa, ka samo kofi wanda yake da asali, ko dai mai littafin da kansa ya rubuta hannun rubutunsa ne, ko rubutun wani almajirinsa, ko rubutun wani shahararren malami sananne, kuma an ƙara karanta wannan kofi din, an kwatanta shi da kofin asali, an tabbatar da gyare-gyaren duk da za a yi, sai ka ɗauko shi ka samo su, sannan ka zo ka kai kuma ka maida su rubutu irin na zamani, ka sa wannan ya rike maka, wancan ya rike maka, kuna karantawa inda ku ga bambanci tsakanin wannan nuska da wannan nuska, ku yi muƙarana ku tabbatar, sai ka yi haka sannan za ka yi fita da nassi mai kyau. Kaga ashe abin ba abu ne mai sauki ba. shi yasa za ka zo karanta wani abu a ce kai wannan kuskuren da ba'a ne ba haka yake ba in aka koma asalin sai a samu ba haka yake ba to wannan shi ake kira a harshen zamani ake kiran shi ta haƙiƙi a da can ake ana kiran shi muqabalatul alfar'i bil asli muqabalatul far'i bil asli idan dalibai suka je za su yi karatu gurin malamin su to sukan ce malamin ya ba su asalin littafin sa na hadisai sai su zo su kofa a hadisan da suke so su karanta a gaban su in suka zo suka kofa to suna karantawa yana gyara musu sai akwai abin da ba daidai suka karanta shi ba sai haka ba su kofe shi daidai ba sai ya gaya musu sai su gyara to wannan nuskar ta su ta zama ita ma asali tunda malamin ya gyara ta ko kuma idan karanta musu yayi tun farko imla'i ya musu suna rubutawa bayan an tashi sai su je su nemo asalin sai su zo su ga daidai suka rubuta ko ku akwai abin da ba su rubuta daidai ba sai su yi muqarana da asalin littafin sai su fita to nasu su ma ya zama asali ya zama far'un ne muqabal bil asl shi ma kamar asalin yake to da a haka ake daukan hadisi amma yanzu abin ya zama ci barkatai to shine yake li akhdhi matnin min musannafin yajib ardun ala asli wajibi ne a koma a bijirar da wannan matanin da za a dauka daga wannan littafin akan asalin sa wa iddatin nudib wasu malamai sun ce ya zama asalin ma ba daya ba ka bi usul da yawa sannan ka dauka amma wannan ba wajibi bane sai dai ka ce mandubi ne wasu sun wajabta amma wannan ba wajibi bane za ka dukkan wani wanda zai yi hujja da hadisi to ya koma asalin littafin sai za a ga wani lokaci an dauko hadisi an ce bukhari ya rawaito in ka koma sahihul bukhari din sai ga ba haka hadisin yake ba saboda wanda ya dauko shi bai koma asali ba haka ya ji shi ko ya yara tafiya ko ya tsinci jarida ko wani abu kawai ya gani shikenan sai ya ce a bukhari kuma sai an je sai a ga ba haka bane ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط فاكو ما wanda suka tsananta suka ce idan dai har zaka dauki wani hadisi a cikin wani littafi to bai halatta ba sai kana da riwayar littafi wato in zan dau hadisi in ce a bukhari an ce kaza sai idan ina da isnadi daga malami na hakan bukhari ko daga muslim eh ina da isnad daga malami na hakan muslim ko tirmizi ko abu dawud ko ma wani mai littafi sai in ina da riwayar littafin to kaga aka ce haka kaga dole ne duk kowa duk mu tattara littafan mu mu aje mu koma mu kwanta to ina zaka samu riwayar littafin ko ka same su ma dai abin da wahala to shine yace wanda ya shartanta riwaya cewa sai kana da riwaya ko ta hanyar ijaza ce sannan zaka ciro wani hadisi to gullita wanda an ce kuskure ya fada saboda ba sharadi bane in zan dauko hadisin bukhari ko muslim sai ina da riwaya wannan ba sharadi bane wanda ya shartanta wannan gullita an ce kuskure yayi ba daidai ya fada ba to wannan shine karshen baiti da yake da alaka da lista hadisi sahihi yanzu wanda zamu shiga shine alhadithul hasan Allah ta'ala ya sa abinda muka faɗa ya zama daidai ne abinda muka kuskure Allah ya nuna mana ya bamu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace wai me yasa ba a sa muwadda cikin kutubus sita ba wai ba a sawa bane akwai wadanda sun sa din kamar ibnu al-asir cikin jami'ul usul kaga ya sa muwadda kusan da can ba a sanya Ibnu Majah iya waɗannan hudun ake sawa na waɗannan biyar din ake sawa kawai Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i su kadai ake sawa al-kutubul khamsa Ibnu Tahir al-Maqdisi da ya littafin shurutul a'immatu sitta shine farkon wanda ya fara ƙara Ibnu Majah amma wasu daga baya sun ce in har za a ƙara shidan to ya kamata ya zama ko dai muwadda kamar yadda Ibnu al-Athir yayi ko kuma musnad ko sunan nadari ne waɗannan sun fi tsaftar hadisai sama da littafin Ibnu Majah littafin Ibnu Majah hadisai marasa kyau suna da yawa kuma ba shi da zawa'id da yawa a cikin sa muwadda abin da yasa kaga ba su shigo cikin wannan jerin ba saboda waɗannan littafan da suka zo bayan muwadda na farko dai sun kwashi hadisan muwadda din da yawa kusan Bukhari yana da ruwayoyi na muwadda da yawa a cikin littafin sa haka nan Muslim haka nan waɗanda suka zo bayan su duk kusan sun shigo da hadisan cikin muwadda din abinda ya rage babu su babu shi a cikin su to zaka samu yawanci ra'ayin Imam Malik din ne kansa ba wai hadisi ba marhu'i don haka kaga sun tattaro abinda yake ciki da ƙari to in ka dauke su ka saka shi to zaka rage amma in ka sa su to ka sa shi kuma da ƙari wannan shi yasa sai ba su sa shi ba abin ba wai kawai san zuciya bane abin da aka gida shi akan wannan ilimi shi yasa da aka ƙara Ibnu Majah wasu suka ce su dai a ra'ayinsu a samu wadda maimakon Ibnu Majah ko a saka Ad-Darimi maimakon Ibnu Majah to amma saboda an riga an yi mai Abdul Ghani Al-Maqdisi ya zo littafin sa Al-Kamal fi asma'i binna asma'i rijal wanda ya tattara mazajan kutubus sitta hadda Ibnu Majah sannan wanda suka zo bayan su Tahzibul Kamal Tahzibut Tahzib Taqribut Tahzib Tahzibut Tahzib da sauran littafai duk da aka yi ta yi duk sai suka tafi akan wannan tsarin kaga shikenan magana ta riga ta tabbata ba yadda zaka yi kuma in ma ka ce ka sa to duk dai a baki ne amma waɗannan littafan da yanzu ba su sa ba kuma suna da su ne kuma kayan aiki don haka kai yanzu ko ni ko kai mu haɗu mu ce saboda girman Maliku a gurin mu mun ƙara wannan duk kawai dai tusa a iska ba abin da za ta ƙara amma dai wannan matsayin akwai wanda suka ga shi ya kamata ya kasance din. Abu Mihnaf shine Yahya ibn Lut wani marwacin tarihi ne ba wai marwacin hadisan manzo Allah ba tarihi yace an yi kaza a zamanin Usman ko a zamanin Ali ko a zamanin Abubakar sahabbai sun yi kaza shi aikin sa kenan ta harkar tarihi kawai ba hadisai ba amma aqida sa aqida shi'a ce shi amma rafida wato aqidar sa aqidar rafida ce shi'a masu limaman sha biyu masu zagin Abubakar da Umar da Usman masu kafirta sahabbai wanda ita ce aqidar sa don haka kaga in zai kawo wani abu da ya tafi tarihin waɗannan mutane ba yadda za a yi adalci ba yadda za a yi faɗa gaskiya saboda haka sai ya kasance ya yi ta kawo abubuwa amma duk na ƙarya abin nan a tsabari a cikin littafinsa a tarih ya ka kawo ruwayoyinsa don saboda daman ya faɗa a mukaddima ya ce kowace magana zan kawo zan faɗi waye ya faɗe ta saboda haka alhakin yana kansa don haka zai kawo amma zai faɗa maka cewa ga wanda ya faɗa Abu Mihnaf ne saboda haka wanda ya san waye Abu Mihnaf ya san inda zai aje maganarsa. Thank you. bari za mu ansa maka wannan cikin karatunmu nan gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلا شينا واللقاء أنا نشيكين قرم بوشي أجهر بوشي وانا سافيا taranar Alhamis 13 ga watan Jumada al-Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan 4 miladiya ta 2012 a wannan majalisai da muke yi cikin sharhin Alfiyar Suyuti wanda a yau wannan shine majalisin mu na 5 kuma za mu fara da Al-Hasan wanda shine nau'i na 2 bayan nau'i na farko da muka karanta As-Sahih nau'in farko As-Sahih da abinda ya shafi hadisi sahihi menene hadisi sahihi meye kuma magana akan As-Sahihani sannan kuma a ina ne za a samu hadisi sahihai banda littafin Bukhari da Muslim wanda ajiya Suyuti ya gaya mana gurare guda uku waɗanda a nan ake tsammanin za a kuma samun hadisai sahihai banda littafin Bukhari da Muslim. Na farko inda duk aka ga wani malamin hadisi ƙwararre sananne ya nassanta cewa hadisi kaza sahihi ne to sai a riki wannan. Sannan na biyu littattafan da aka rubuta su keɓe don hadisai sahihai kamar littafin Ibn Khuzaima da littafin Ibn Hibban da Al-Mustadrak na Hakim ya yi mana magana akan sakacin da Al-Mustadrak na Hakim ya samu kansa a ciki da kuma dalilin da ya sa haka ta faru wanda akwai littafan da suka fi shi tsafta kamar Al-Ahadithul Mukhtara na Ziyauddin Al-Maqdisi da kamata ba a ambace shi maimakon Al-Mustadrak na Hakim. Akwai Sahih Ibn Sakan, shi wannan littafi Sahih Ibn Sakan babu shi yanzu, amma dai Al-Mukhtara wannan tana nan. Ibn Taymiyyah yana cewa hadisansa sun fi hadisan Mustadrak tsafta, sun fi hadisan da suke cikin Al-Mustadrak na Hakim tsafta, da kamata ya ce shi ne ma aka ambato bayan Ibn Hibban maimakon a ambaci Al-Mustadrak na Hakim. Sannan kuma daga cikin guraren da ake samun hadisi sahihi banda littafai guda biyu din nan As-Sahihaini, to akwai Al-Mustakhrajat, kutubul Mustakhrajat sune littafan da aka yi aiki a cikin su akan littafai sahihai guda biyu kamar Al-Mustakhraj na Abi Nu'aym, kamar Al-Mustakhraj na Al-Isma'ili, kamar Al-Mustakhraj na Abu Bakr al-Barqani, kamar Al-Mustakhraj na Abi Awana. Waɗannan su ma idan isnadi ya inganta abinda duk suka ƙara a cikin hadisi shi ma za a ɗauke shi a matsayin sahihi ne. To ya shigo nau'i na biyu wanda shi ne Al-Hadithul Hasan. Wannan nau'i na biyu ya samu matsayin na biyu saboda shi ma ana hujja da shi kamar yadda ake hujja da Al-Hadithul Sahih. Sun yi tarayya da Al-Hadithul Sahih wajen a yi hujja da su, shi yasa ya ambace shi a matsayin mataki na biyu. To shi da yake cewa Al-Murtada fi haddihi mattasala bi naqli 'adlin qalla dhabtuhu wa la shadza wa la 'ullila wal yurattabi مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يسير كالذي بدي. المرتدى في حده ما اتصل abinda aka fi zaba ko aka fi yarda da shi cikin maganganun da aka yi wajen ta'rifin hadisi hasan shine mattasala, hadisin da isnadin sa ya zama cikakke ne ya sadu da juna, bi naqli adlin, ta hanyar ruwayar wani mutum adali, qalla dhabtuhu, wanda kiyayewar sa ta danyi kasa kadan bata kai kiyayewar hadisi sahihi ba, wanda kiyaye wata ta danyi kasa kadan ta dan ragu kadan, wala shazza, bai zama kuma ba ragurbi ba, wala ullila, kuma ba a illanta shi ba, ba a gurgunta shi ba. Wannan shine abinda aka zaba ko aka fifita wajen ta'rifin hadisi hasan. Hadisi hasan kasancewarsa akan gaba yake, akan iyaka yake tsakanin hadisi sahihi da hadisi dhaifi, a tsaki yake, sai zama da martabar sahihi tana fuzgarsa, martabar dhaifi ba da kasa tana fuzgarsa, sai zama da tatajazabuhul martabatani, sama sahihi yana fuzgarsa, kasa dhaifi yana fuzgarsa, to sai aka rasa ta'rifin da za a bashi takamaimai, ya zama da bai shiga sahihi ba bai fado dhaifi ba, to sai aka samu maganganu da yawa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, kowa ya yi ta'rifin sa sai a ce ta'rifin bai yi ba, kowa ya yi sai a ce bai yi ba, to shine har aka samu ta'rifin taqiyuddin ash-shumunni wanda ya yi ta'rifin sa a sharhin da yawa nukhba, wanda shine ta'rifin da shi Suyuti ya zaba cewa shine mattasala سنده بنقل عدل قل ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا. وانا تعريفه شين تعريف ان شي كان ابن حجر يسنيا اتكين شرح النخبة سا ونسان شموني يارغا شي شرح النخبة دم سنة نقبا يزو شرح تا شي مئتا دم تعريف تقي الدين الشموني شين واند سيؤدي يا أنبتو أنا يشي كما شين المرتضى الذهبي gabanin su a cikin littafin al-muqiza yana cewa shi ya fitar da rai a samu wani ta'rifi guda ɗaya da zai hada dukkan wani hadisi hasan, yace zaka ga malamai suna jayayya akan hadisi hasan, wani ya ce wani hadisi sahihi, wani ya ce hasan, wani ya ce ma dha'ifi, a hadisi ɗaya ka ga an samu maganganu uku, yace ba ma mutane uku ba ko malamai uku, a malami guda ɗaya ma wata rana sai ga hadisi ya ce da shi sahihi hasan, wata rana kuma a jiyo shi ya ce hadisin dhaifi ne, to yace to saboda ba komai ya sa haka ba, saboda wannan tajazabuhul martabatan, to wannan hadisi hasan min adaqqi anwa'i ulumil hadis, shi fi kowane nau'i wuyar sha'ani, ya fi kowane nau'i cikin nau'ukan ilimin hadisi wa sha'ani, ijtihadi yana da ƙarfi a ciki ƙwarai da gaske, shi yasa za ka ga an ce Albani ya hassana wani hadisi, wani malamin kuma ya zo ce a'a bai kai hasan ba, ya ce bai kai hasan ba saboda wasu dalilan da zai bayani, to haka yana da wahala ƙwarai da gaske shi wannan nau'i na al-hasan, sabanin sahihi sabanin dha'ifi, wannan da ba a ce sahihi ne, wannan dha'ifi ne, an gama magana, amma in yi ana so ne a fitar da martabar hasan a hadisi, to kuma a nan ne ake samun rikici, to shine ya ce al-murtada fi haddihi, abinda aka zaba wajen ta'rifinsa, mattasala sharadin farko ya zama ne isnadin sa mausul ne, kowa ya ji daga malaminsa, babu wani gibi da aka samu ta hanyar a sarayar da wani mai ruwaya ba ambace shi ba, بنقل عدل يا زمانا دو رواية المتمن ديك عادلي با واندا اكا جيفيشي دا قرياب اكو اكا تهوميشي كوكو اكا جيفيشي دا فاسقنش يا زمانا عادليني امتشيكي وانا شرطي نبيكينا شرطي ناوكو قل ضبطه واتو زمامي كياهي واني اما كياهي واسبا سيتا كي تا مال من حديثي صحيح با با سيتا كي تراوي من حديثي صحيح با ان اكا سامي سبا انتكين تاري na dab tare da shi to shikenan hadisin sa ya hai ba wai sai ya kai 80-85 ka sai 100 ba indai ya zamana ya samu sama da rabi to kaga wannan ya hai gadan ya ci jarabawa to amma hadisin sa kuma zai kai can sama ba a ce da shi sahihi to sai a bar shi a hakan wala shadda kuma kai ya zama shaz ne shaz shine yayi ruwaya ta saba wa ruwayar waɗanda suka fi shi yawa ko waɗanda suka fi shi a kiyaye ilimin wato suka fi shi zama fiqa ko kuma suka fi shi yawa to kai ya zama da ya saba musu ruwayar sai ta zama daidai take da tasu sannan wala ulila kai ya zama an fitar da wata illa koyayya a ciki wanda ta hanyar bin diddigin wato hanyoyin hadisin a gano cewa akwai wata illa koyayya kai ya zama haka ne in ya zama haka ne to shikenan ya tashi daga hasan ya koma za'ifi to kun ga kula zaka ga sharadan hadisi sahihi ne suka kuma maimaituwa illa iyaka a guri guda ɗaya kawai suka sha banban da hadisi sahihi shine wajen kalla zabtuhu wato ya zama na zabit ne amma ba kamar zabtul hadisi sahihi ba to wannan shine zaka ga rawun sa ana sifanta shi da ko dai a ce saduq ko a ce hasanul hadith ko salihul hadith ko la ba'sa bihi ko laysa bihi ba's ko wata dai kalma da tai kama da wannan wacce take nuna ba laifi dai ba laifi an dai yaba ko da kuwa ba a yi masa wata wani kwakwaran yabo ba amma dai ba a fallata shi ba ba a tozarta shi ba a yi kasar shi ba to wannan shine idan yayi ruwaya ake cewa hadisinsa sahih hasan kamar ka ce ga jaraba wannan ya ce mumtaz wannan kuma ya ce jayyid jiddan to hadisi hasan kamar ka ce jayyid da jayyid jiddan wannan shine hadisi hasan to shi yasa ya ce maka wal yurattabi maratiban sai a tsara shi hawa wato martaba shi kansa hasan din ba martaba ɗaya bace shi kansa hasan din maratib ne kamar yadda shi kansa sahihi ai wani ya fi wani wanda zai ci 100-100 ba daidai yake da wanda ya ci 95 cikin 100 ba wanda zai ci 95 ba daidai yake da wanda ya ci 90 ba kaga sun zama hawa to haka nan wanda zai ci 80 ba daidai yake da wanda ya ci 75 ba wanda ya ci 75 yafi wanda ya ci 70 to kaga shi ma hasan din zai zama hawa ne shi yasa ya ce wal yurattabi maratiban da haka akwai a'la maratibis sahih hadisin da yafi kowanne zama a maratibul hasan hadisin da yafi kowanne zama hasan hadisin da yafi karfi a cikin hadisai da aka sifanta su da cewa hasan ne kamar silsilat amr bin shu'aib an abihi an jaddihi amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as wannan ita ce ake cewa silsila ce ta sahifatu sadiqa wacce muka yi magana lokacin da muka yi batu a kan tadwini to wannan silsila din amr ibn shu'aib an abihi daga babansa shu'aib an jaddihi daga kakansa ba kakan amr din ba kakan abin nan shu'aib din kakan shu'aib shine abdullahi ibn amr ibn al-as saboda haka an amr ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص وانا شيني اكتشي سلسلة دا اكي صفة تاتا دا اعلى مراتب الحسن وانا كما ايرن سو ترمزي ما سنا صححة وانا سلسلة دا ترمزي يكن شي وانا حديثي صحيحيني اكوي بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده بحث ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة بحث ابن حكيم عن ابيه حكيم عن جده معاويه ابن حيده شي ما وانا السلسله انا شو السلسله شو تكي من اعلى مراتب الحسن من اعلى مراتب الحسن. اكوي محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ابن اسحاق يزو وسنا تشكين حسن كما مراتب اعلى مراتب الحسن دد تشو اكوي جاء كان wannan اكوي جاء كان wannan تو اكوي سلسله سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن جده سهيل ابن ابي صالح عن ابيه ابو صالح عن جد عفوا عن ابي هريره سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه تو wannan duk suna cikin isnadai da suka shahara da aka fi ambato yayin da ake misalin hadisi hasan to shi yasa yace wal yurattabi maratiba a tsara shi martaba martaba wani yafi wani wani yafi wani to shi hadisi hasan shi ma hujja ne kusan duk malaman fiqh suna hujja da hadisi hasan haka nan yawa yawancin malamai na hadisi su ma suna hujja da hadisi hasan illa iyaka an dan hikaito sabani an jingina shi ga Abu Hatim Ar-Razi cewa bai yadda hadisi hasan hujja bane amma wannan abinda aka jingina masa din akwai abin dubawa kusan dai zaka iya cewa jumhur mafiya yawa daga cikin malamai sun yadda cewa hadisi hasan hujja ne hadisi hasan da zatihi hujja ne babu wanda yake ja akan wannan shi yasa yace wal ihtijaj yajtabi al fuqaha wannan shine fa'il din wal ihtijaj yajtabi al fuqaha ay yajtabi al fuqaha al ihtijaj bihi wato malaman fiqhu sun yadda sun zabi yin hujja da shi wa jullu ahli al ilmi da yamma fi yawancin malamai wato malaman hadisi da malaman usul sun yadda cewa الحسن عندهم كالصحيح في الحجية ده حسن ده صحيح مطعين سيدة وجن يوم حجة دون شوى صحيح بيكي ابن حسن بيكي صحيح وجن كالفي با كارف صحيح يا ابن حسن حرما تبو ده هكذا مقاوس ما لمن سن حقي سكوي زباء ده بس ما بمبن شيطة كان حسن ابن صحيح بس هو ده مطعين سيدة وجن حجة كمر ابن خزيمة ده مكفى ده أبايا ده ابن حبان kaga su basu ma bambance tsakanin hadisi hasan da hadisi sahihi ba duk gaba ɗaya sun kirawo su hadisi sahihi to wannan shine ake cewa al hadithu al hasan li zatihi wato hasan li zatihi wannan shine kasansa na farko sai kuma yayi bayanin wato bangaren sa na biyu al hasan li ghairihi shine yace fa in ata min turqin ukhra yanmi ila sahihi idan hadisi hasan kuma yazo ta wata hanyar gashi nan yazo ta hanya da aka kira ta hasan sannan kuma ya sake biyo aka sake samun shi ta wata hanyar daban to shikenan zai iya samun daukaka wato matsayin sa zai kara yin sama har ya kai sahihi wato da za a samu hasan da hasan hasan a tara da hasan sai zama sahihi wato za a samu hanyar hadisi ya biyo ta hanya da aka sifanta wannan hanyar da cewa wannan hanyar hasan ne sai sake biyo wata wata hanyar ita ma sai aka ga rawin wannan shi ma bai wuce martabar hasan ba to kuma ga shi sun rawaito abu daya to shikenan sai a ce a wannan aka tara da wannan shikenan za su kara karfafar juna za su tallafi juna in suka tallafa wa juna sai su kai matsayin as-sahih to wannan shi ake kira as-sahihu li ghairihi shi kaga asalin hadisi as-sahihu li ghairihi hasan ne asalin sa hasan ne dan uwansa hasan ya tallafa masa sai ya kai hadisi sahihi li ghairihi haka sai aka ce maka me ya al-hadithu as-sahihu li ghairihi sai ka ce shine al-hadithu al-hasan wanda ya samu wata hanya kamar sa ko sama da shi sai ta tallafe shi sai ya kai sahihi da a ce an rawaito hadisi ta hanya hasan ta ka rawaito kuma ta wata hanya sahihiya kaga min babu aula wanda ya fi ma cancantar ka ɗaukaka shi zuwa ga sahihi tunda dama abin da ya sa ya gangaro ya dawo hasan ai ihtimalin da ake da shi na cewa tayu yayi kuskure ba a sani ba tunda dai akwai yiwuwar yayi kuskure 30 cikin 100 to tayu 30 din nan cikin 100 ya zama shine ya faru anan to wannan ihtimali tunda bai da yawa tayo yayi daidai din yafi yawa 70 cikin 100 sai wancan ihtimali na yayi daidai sai rinjaye to amma tunda dai an samu wancan ihtimalin koda kadan ne ya kamata yayi tasiri to shine ya gangaro shi zuwa Hassan an fanci wannan da aka samu wannan ihtimalin na 30 cikin 100 wannan probability na 30 cikin 100 ta yiwu ya kuskure to wannan ihtimalin duk da bai yi aiki ba anan saboda wancan ihtimalin na yayi daidai yafi yawa amma sai dan tasiri ya gangaro da shi zuwa Hassan to yayin da aka kuma samu shi ta wata hanya kamar yanda shi wannan ya ruwaito wani kuma irin sa ko wanda ya dara shi ya ruwaito hadisin kamar irin ruwayar sa to kaga an ƙara raunana wancan ihtimalin na 30 cikin 100 shikenan a to ga ma wani shikenan kaga wancan maganar akan makawo wannan ihtimalin kuma bai taso ba to shine sai a ciccuba shi sai ya kai as-sahihu li ghairihi an fahimci wannan kama yarqa ila al-husn alladhi qad usima da'fan li su'i al-hifz kamar yanda hadisi hasan kamar yanda hadisi dha'ifi yakan samu ya kara sama ya kai hadisi hasan wato hadisi sahihi yakan iya kara yin sama ya kara daukaka har ya kai ga hadisi hasan yayin da aka ruwaito shi ta hanyar mutumin da yake usima da'fan ay usima bi da'fin wanda mansub ne bi naz'i al-khafif kamar da suke cewa usima bi da'fin li su'i al-hifz kamar hadisin da mutumin da aka ce za'ifi ne saboda raunin haddasa akwai ruwat da ake cewa wanda da'ifi ne saboda haddasa tana da rauni wato in aka ce su'ul hifz ana nufin 50-50 wato ihtimalin daidai 50 50 cikin 100 ihtimalin kuskure 50 cikin 100 to wannan ba a daukan hadisin wannan ba za a ba kamar irin cin jaraba a Najeriya ba a ce in ka samu 40 ka ci a wannan 50 ba ka samu ka ci ba 40 ba sai ya haura ya zama na ihtimalin da'af ihtimalin sawab din ya fi yawa inda ya kai 60 to fa ni'ima amma 50-50 wanda za a aje shi akwai yiwuwar 50 daidai ne 50 ba daidai ba ne to ba za mu bauta Allah da wannan ba to sai a bar shi shi dai ba a ce an watsar da shi duka ba shi kowa a karɓe shi ba ana jiran a ga menene za a samu da zai rinjaye da ɗaya ɓangaren 50 ɗin daidai ce ko 50 ɗin kuskure ce za ta yi rinjaye saboda wannan sunan shi za'ifi amma rauninsa bai tsananta ba an gane za'ifi ne amma rauninsa bai tsananta ba tunda 50-50 ne aw irsalin ko kuma hadisin da tabi'i ya jingina ga manzo Allah kai tsaye bai faɗi gurin wayaji ba tabi'i bai zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna amma kuma sai ya kawo hadisi sai kawai ya ce manzo Allah ya ce kamar a ce Urwa ibn Zubair ya ce manzo Allah ya ce Urwa yana ruwaya daga Aisha ne amma kuma gashi ya ce manzo Allah ya ce kaga ba a san gun wayaji ba ba za mu ce ta yi Aisha ba ce a'a duk wannan ba zai aiki ba ilimin hadisi tunda dai bai faɗa ba to shikenan shi ma hukuncinsa da za a yi wa sauran haka za a yi masa Sa'id ibn al-Musayyib al-Majra Abu Huraira ne sai ya ce mana kawai manzo Allah ya ce bai faɗi gurin wayaji ba gurin Abu Huraira ya ji ko a gurin wani ya ji irin sa tabi'i bai gaya mana ba inda ya ce mana gurin sahabi ya ji koda bai gaya mana sunansa ba za mu karɓa saboda mun yarda duk sahabbai adalai ne ba za su yi manzo Allah ƙarya ba amma tunda bai ce gurin sahabi ya ji ba to za mu dakata sai mun yi bincike mun gano abinda zai ƙarfafi wannan ruwayar tashi mu karɓe ta to wannan shine ake kira da hadisi mursal hadisi mursal shine hadisin da tabi'i ya ce manzo Allah ya ce ko manzo Allah ya aikata to wannan shine hadisi mursal shi ma malamai na hadisi suna sashi a bangaren hadisi za'ifi amma ba wanda rauninsa ya tsanani ba rauninsa bai tsanani ba shi ma kamar wancan mai 50-50 din ne aw tadlisin ko kuma mutumin da aka sifanta shi da yana tadlisi jiya mun faɗi me ake nufi da tadlisi irin ɗan ƙwange ɗin nan da aka saba wasu suna yi ko su yi maka dungu bai ji abu ba amma yayi maka dabara sai kaga ka yaji, tunda yayi riwaya daga malamin sa wanda an san ya ji hadisi daga wajensa, amma wannan hadisin da ya rawaito mana yanzu bai ji shi ba saboda yayi bulaguro ko ya rashin lafiya ko wani uzuri ya tsare shi bai zo ba. Aka yi hadisin ya tambayi wani abokin sa ya gaya masa hadisin da aka yi, shi kuma kawai ya rika riwayar sa kai tsaye daga malamin ba tare da ya faɗi wasu da ke tsakanin sa da malamin ba a wannan hadisi. To aka gane mutum yayi wannan sau daya, to ya zama mudallisi, shikenan sai a rika sa ido a hadisan sa. In aka samu yayi anan yayi anan yayi anan, to kuma shikenan ba za a karbi duk inda yayi amfani da kalmar da bata nuna yaji ba. In zai amfani da kalmar kala, kalmar kala bata nuna shi yaji, yace kala wani wani yace wannan ba zai nuna kaji kai da wani wata kila gaya maka kai, ko ya amfani da kalmar an, kaga an abi hurairata, za mu ci an abi hurairata, kaga tsakanin mu da abu hurairata shekara wajen 2000 da wani abu, amma muna cewa an abi hurairata, ka kalmar an bata nuna minji. To in yi amfani da irin waɗannan kalmomi, to za a dakata ba za a karɓa ba sai in ya ce naji ko ya wani ya gaya mana ko ya gaya min wata dai kalma da take nuna eh wannan ya ji daga wajensa. To in muka samu hadisin da babu wannan din, babu abin da yake nuna ya ji, shi kuma ga irin aikin da aka same shi da shi, to shi wannan hadisi shi ake kira hadisi mudallas, shi wannan mai tadlisin shi ake kira mudallis. To shi ma za mu aje hadisin, muna jiran sai mun samu wani abin da zai karfafa cewa ya ji, ko ku a'a abin da ya faɗa din daidai ne bai kuskure ba. Au jahalatin, ko a ruwaito hadisi ta hannun wani majhulul hal, mutumin da ba a san meye halinsa ba, karɓaɓɓe ne ba karɓaɓɓe ba ne, gashi dai an samu mutane biyu sun ruwaya a wajensa amma kuma a samu wanda ya yi tawsiƙinsa ba, sun ce majhul shi ne man rawa anhu ithnani fa lam yuwathiq, wannan shi ake kira majhulul hal, shi kuma ake kira almastur. Akwai majhulul ayn, majhulul ayn shi ne mutumin da rawinsa wanda ya ruwaya daga wajensa mutum ɗaya ne, man rawa anhu wahidun wa lam yuwathiq, wannan ana kiransa majhulul ayn, wannan wasu malamai suna da'afa ruwayarsa da'afan shadidan. Majhulul hal shi ne mastur, wanda mutum biyu sun ruwaito hadisi daga wajensa, ma'ana an san almajiransa biyu amma ba a san menene magana a kansa ba, fika ne ba fika ba ne, karɓaɓɓe ne ba karɓaɓɓe ba ne, ba a san komai a kan shi ba dangane da haka. To wannan shi ma hadisinsa ana ajiye shi, shi ma da'ifi ne, ana jiran sai an samu wani abin da zai karfafe shi. To duk waɗannan nau'uka ne na hadisai da'ifai, hadisin sayyi'ul hifzi ko hadisi mursal ko hadisin da mudallis ya ruwaito ko hadisin da majhul ya ruwaito. Kaga ya baka misalin nau'i uku na hadisai, nau'i hudu na hadisai wanda suke da'ifai. To kamar irin wannan hadisin hadisi ne da'ifi amma ba wanda rauninsa ya tsananta ba, shi ma yakan samu ɗaukaka, ya samu promotion daga da'ifi ya kai hasan, shi ne kamar yarqa ila al-husni, kamar yanda yakan kai matakin hasan, allazi qad wusima da'fan li su'il hifzi, riwayar wanda aka sifanta shi da su'ul hifzi mummunar hadda, aw irsalin, ko riwayar mursal, riwaya mursala, riwayar tabi'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aw tadlisin, ko kuma wanda aka sifanta shi da tadlisi, aw jahalatin, ko wanda aka sifanta shi da majhuli ne, idza ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra, wannan shi ne zai ɗauka kashi ya bashi promotion ya kai hadisi hasan, idan ya zo ta wata hanyar daban, aka same shi ta wata hanyar daban, ko dai riwayar fauqahu aw mithluhu, riwayar wani wanda yake saman shi wanda ya fi shi ƙarfi a riwaya, ko ko wani kamarsa, la dunahu, ka a samu ƙasa da shi, kuma in aka samu ƙasa da shi to zai ja shi su ƙara yin ƙasa, ba zai sama da shi ba, wanda yake zai agaje shi ya taimake shi ya ɗaukaka shi zuwa hasan li ghairihi, shi ne ya zama ita ma ruwayar ko dai sama da shi take, a samu hasan li zatihi, misali kaga hasan li zatihi ya fi da'ifi. to in ya aka samu riwaya da'ifiya aka samu wata hasan li zatihi kaga za ta dauka ka wannan riwaya da'ifiya ita kuma ta zama hasan li gairi in aka samu riwaya da'ifiya wacce rauninta bai tsananta ba kamar wannan din da muka fada aka samu wata hanyar ita ma kamar wannan din to kaga anan za su tashi juna sai ya zama hasan li gairi an gane ko amma inda za mu samu riwayar wani wanda yake muttaham bil kadhibi ana tuhumarsa da ƙarya ko dan giya to kaga wannan shi ba zai taimaka ma wannan ba kwata kwata sai dai ya ma ƙara cutar da shi wancan din ya ƙara ƙasa shi ne yace idza ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra idan ya aka same shi ya zo ta wasu hanyoyi daban-daban sai za ka hadisi a malamai sun ce hadisi kaza da'ifi ne amma an ruwaito shi ta wasu hanyoyi da ya ƙara ƙarfi har ya kai hasan li ghairihi har ya kai hasan li ghairihi sai kuma ya ci gaba da cewa wa ma kana li fisqin aw yura muttahama yarqa an al inkari bi ta'addud bal rubbama yasiru kallazi budi sai kuma su yi ƙara da cewa hakanan hadisin da wani ya ruwaito wanda aka jefe shi da fasikanci wato aka jefe shi da cewa fasiki ne aw yura muttahaman ko ku aka yi ganin sa ma wanda ake tuhuma da ƙarya akwai bambanci a gurin malaman hadisi tsakanin al-kazzab da al-muttaham bil kadhibi al-kazzab da al-muttaham bil kadhibi al-kazzab shine wanda aka kama shi yayi wa manzo Allah ƙarya ya kirkira hadisin ƙarya da gangan ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan sunan shi al-kazzab wannan hadisin sa duk sanda ya ruwaito hadisi aka kallara ido aka ganshi a cikin isnadi to hadisin ya tashi daga aiki hadisi ne mawdu'i ce hadisi mawdu' hadisin ƙarya bara gurbi dan